Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 21, 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol FM. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi, kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a yau dinnan Alhamis 8 ga watan Fabrairu shekara ta 2018. Ibrahim Kalmasi Garba ne daga birnin Washington DC tare da Naziru Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko dai ga kanin labaran.
Koriya ta Arewa ta gudanar da wani gagarumin faritin sojoji da tankunanta na yaki a kwana ɗaya kafin a soma wasannin motsa jiki na Olympics a makociyar ƙasar ta, wato Koriya ta Kudu. Rundunar sojin Amurka ta ce jiragen saman yakin gamayyar ƙasashen da take wa jagoranci sun hallaka mutane kamar 100, da rundunar ta ce magoya bayan gwamnatin Siriya ne. Wani mai magana da yawun shugaban Philippines Rodrigo Duterte ya ce kotun manyan laifuka ta duniya ta fara gudanar da bincike akan zargin da ake wa Duterte na gallazawa bil'adama.
Kanin labaran kenan. To ko me yasa kasashen da ke yankin Sahel ke kururuwa kan tafkin Chad mai kafewa?
Ruwan Chad ko ko ruwan Philippe Niger har da suka dauke ai da ina tsammanin rayuwa ta yi wuya a cikin wajajen nan.
To ko me yasa wasu ƴan Najeriya ke ci gaba da korafi kan sabon shugaban hukumar tsaron ƙasa ta Najeriya NIA?
Tana da shugaban hukumar leƙen asiri ta cikin gida SSS ɗan Katsina, sannan ka ƙara ɗauko shugaban hukumar leƙen asiri ta waje ta NIA ɗan Katsina.
To kamar kowace ranar Alhamis, Jummai Alina tafi da shirinta na sai bango ya tsage. Akwai mu kuma tabbata wasu daga cikin ra'ayoyinku, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Sauraro assalamu alaikum. Koriya ta Arewa ta gudanar da wani gagarumin faritin sojojin da tankunanta na yaki ana kwana ɗaya kafin a soma wasannin motsa jiki na Olympics a makwabciyarta Koriya ta Kudu, wacce suke zaman doya da manja da ita. Kafofin gwamnati a Seoul sun ce dubban mutane da suka halarci shagalin kallon wucewar mayakan da kayan yakin da aka gudanar a dandalin Kim Sung na biyu da ke can a Koriya ta Arewa. A halin yanzu kuma mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya tabbatar wa al'ummar ƙasar ta Koriya ta Kudu cewa Amurka za ta yi aiki da su wajen ci gaba da matsawa Koriya ta Arewa lambar da tawatsar da shirinta na neman kera makaman ƙari dangi na nukiliya da masu linzamai. Pence yana wannan kalamin ne yayin da yake isa Koriya ta Kudu don halartar wasannin na Olympics da za a soma gobe, inda kuma rahotanni suka ce ya je don tabbatar da ganin Koriya ta Arewa ba ta janye hankalin duniya daga maganar makaman nata ba.
Rundunar sojin Amurka ta ce jiragen yakin saman ta wadda na kasashen da take wa jagoranci sun hallaka mutane kamar 100, da rundunar ta ce magoya bayan gwamnatin Siriya ne a wani harin da jiragen suka kai kan mayakan 'yan adawa arewacin ƙasar. Rundunar gamayyar sojojin da Amurka ke wa jagorancin ta ce ta kai farmakin ramuwar gayya ne a kan su mayakan 'yan tawayen da suka kai hari a kan mayakan SDF da Amurka ke wa jagoranci ko goya wa baya. Ana ganin wannan harin da su 'yan mayakan SDF suka kai kamar wani yunkuri ne na sake kwato wasu yankunan da suka kwace daga hannun mayakan ISIS a cikin watan Satumban da ya gabata.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashin Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. An yanke wa tsohuwar Prime Minister Bangladesh Khalida Zia hukuncin ɗaurin shekaru 5 a gidan yari sakamakon laifukan cin hanci da rashawa da ake zarginta da su. An yanke waziya dattijiya mai shekaru 72 da haihuwa hukuncin ne a kotu a yau Alhamis a babban birnin kasar wato Dhaka inda aka same ta da laifin yin wadaka da kudaden kimanin dala Amurka 250,000 na wani asusun tallafa wa wani gidan marayu a yayin da take kan mukamin Prime Minister daga shekarar 2001 zuwa 2006. Haka kuma an yanke wa mutane biyar da suka hada da dan Ziya hukuncin daurin shekaru 10-10 a gidan yari sakamakon hannu da suke da shi a cikin laifukan. Hukuncin ya haramtawa Ziya wacce ita ce shugabar jam'iyyar adawa ta Bangladesh National Party daga tsayawa takara a zaben da aka shirya a watan Disamba. Sai dai kuma lauyoyinta sun yi Allah wadai da wannan hukunci wanda suka ce an yanke shi ne kawai saboda siyasa.
Wani mai magana da yawun shugaban Filipino Rodrigo Duterte ya ce kotun manyan laifuka ta duniya ta fara gudanar da bincike akan zargin da ake wa Duterte na gallazawa bil'adama. Harry Rock ya ce kotun da ke da mazauni a Hague ta sanar da Duterte cewa ta bude bincike kan zarge-zargen da wani lauya dan kasar ta Filipino ya gabatar kan munanan yaki ko mummunan yakin da shugaba Duterte ya kaddamar akan dillalan miyagun ababen sha masu samaye wanda yi sanadiyar mutuwar mutane kimanin 4,000 tun da Duterte ya fara mulki a shekarar 2016. Kungiyoyin rajin kare haƙƙin dan adam sun ce alƙawarin da Duterte ya yi na kashe dubban dillalan safarar miyagun ƙwayoyi ya karfafa wa 'yan sanda yi wa dillalan miyagun ƙwayoyi da kuma masu amfani da su kisan kyashi. To amma jami'an 'yan sanda sun musanta zarge-zargen inda suka ce jajircewa suke a harbin saboda a matsayinsu na kare kansu daga 'yan ƙwayar da kuma masu amfani da su a duk lokacin da suka kai samami a kansu.
Rasha ta yi gargadin cewa kungiyar ISIS na neman ta maida yankin arewacin Afghanistan wani wajen hutawar 'yan tsagerin ƙasa da ƙasa. Jakadar Rasha a Pakistan Alexei Dedov shi ne ya bayyana cewar reshen kungiyar Daesh na ƙasa da ƙasa shi ne ya ɗauki ɗawainiyar ƙoƙarin watsa 'yan ta'adda a iyakar Siriya da Iraki game da zirga-zirgarsu a faɗin duniya. Sai dai jakadan bai faɗaɗa bayanin nasa ba duk da cewa Rasha da Iran sun jima suna zargin Amurka da goyon bayan farfadowar ISIS a Afghanistan.
To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani dai kasashen da ke amfani da albarkatun ruwan tafkin Chad sun sha bayyana fargaba game da makomar rayuwa a yankin ganin yadda tafkin ke daɗa kafewa. To ko aje din nan sai da kasashen da ke yankin Sahel waɗanda su ma ke dogara da wannan tafkin suka yi wani babban taro a yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar inda shugabannin kasashen yankin suka sha alwashin ɗaukar matakin yashi tafkin da ma kogin Nijar. Daga yamai ga wakilin musulmanmu na Barma da cikakken rahoton.
Taron shugabanni ƙasashe mambobin kwamitin sulhu mai yaƙi da fari a yankin Sahel da aka kammala a yammacin jiya a nan yamai ne ya yanke shawarar hamzarta ƙaddamar da ayyukan ceto tafkin Chadi da kogin Niger wato Fleuve Niger daga mawuyacin halin da suke ciki ta yadda jama'a za ta amfana da waɗannan albarkatu. Alhaji Albade Abuba shine ministan bunƙasa ayyukan noma da kiwo a nan Niger.
Kun san kogin nan na Lac Chad ƙasa ta fara turbude shi. To shugabannin ƙasa sun ba da umarni suka ce a diddiba da ya a ga waɗanne irin matakai suka dace da ɗauka tun yanzu gamu bar ha inda ƙasa za ta turbude shi gaba ɗaya a samu tun yanzu a fara nazari a ga irin abubuwan da ya kamata yi a nan gaba don a ciwo kan wata matsala. Na biyu kun san akwai isa kogin ga dace ma Fleuve Niger shi ma ƙasa tana imanta turbude shi. Tama a nemi ko da yake an sha nazari bisa ba a nemi yanzu matakan da za a ɗauka waɗanda ke masu ƙarfi don a kiyaye shi. Don kun san in dai har da kwai ƙungiya kamar SILS
ya zamanto ba a aikata irin waɗannan manya-manyan ayyuka ba, talaka suka gani don ruwan caji ko ko ruwan Flav Niger da suka dauke ai dada ina tsammanin rayuwa ta yi wuya a cikin wajajen nan. To shine a ce fata tun yanzu a dauki matakai waɗanda za su kiyaye irin wannan matsaloli.
Wannan aiki na daga cikin jerin matakan da kwamitin na SILS ke shirin dauka domin tunkarar matsalolin da ke da nasaba da canjin yanayi. Misalin illolin da wannan al'amari ke haddasawa yanayin damana a mafi yawancin ƙasashen Sahel.
Inda akwai ruwan sha, akwai ruwan noma, in ma hadirin ya zo da gardama, sai ce alhamdulillah an sami dubarun da aka yi. To yanzu bisa ga wannan shi kuma an ba da umarni a ɗauki matakai sosai yadda za a amfani da ruwan da ke akwai a ƙasa. In ma hadiri bai zo ba a san wani mataki ya kamata a daidaita don ba da ƙarfi ga harkar noman rani ko gandarin ne fanni-fanni.
Shugaban ƙasar Burkina Faso Rochmar Christian Kabore da ke karɓar shugabancin kwamitin na SILS daga hannun takwaransa na ƙasar Mali Ibrahim Boubacar Keita ya gargaɗi ɗaukacin ƙasashe mambobi su gaggauta biyan kuɗaɗen karo-karon da yawa jaba a wuyansu ta yadda za a gudanar da ayyukan ƙungiya kamar yadda ya kamata.
Il faut ici et maintenant prendre l'engagement de payer tous nos cotisations qui sont en retard.
Mayar da hankali ga ayyukan samar da makamashi ta hanyar rana da iska na daga cikin muhimman shawarwarin da taron ƙwararrun kwamitin na SILS da ya gudana a nan Yamai ya gabatarwa taron ministocin yankin na Sahel. Saboda haka bayan nazari akan wannan dubara, shugabannin ƙasashe a yayin tasa haduwar suka amince da wannan shiri da aka yi amanna akan fa'idar da yake da ita wajen bunƙasa tattalin arzikin waɗannan ƙasashe 13. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman daga jamhuriyar Niger kuma bari mu ƙetara Najeriya, inda wasu 'yan ƙasar ke ci gaba da bayyana rashin amincewarsu da wanda aka nada sabon shugaban hukumar tsaron ƙasa ta NIA saboda a ganinsu an yi babakire. To sai dai gwamnatin ƙasar ta ce ba a fahimci al'amarin ba ne. Ga dai wakilinmu a Abuja Hassan Maina Kaina da cikakken rahoton.
So daga farkon farin farko shugaban ƙasa bai kamata a ce kana da shugaban hukumar leƙen asiri ta cikin gida SSS ɗan Katsina, sannan ka ƙara ɗauko shugaban hukumar leƙen asiri ta waje ta NIA ka ɗauko ɗan Katsina. Ina ga wato akwai abin da ake cewa dangerous precedence.
Babban editan jaridar yanar gizo ta Daily Nigerian kenan Jafar Jafar ke korafi dangane da naɗe-naɗen gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, inda ake zargin bata cika yin la'akari da cancanta ba. Bayanan dai nadin da aka yi wa Ahmed Rufai Abubakar a matsayin Director General na hukumar tsaro ta NIA na ci gaba da shan suka hatta daga bangaren magoya bayan shugaba Buhari irin su kwararren dan kwadago Comrade Isa Tijjani.
Shugaba Buhari namu ne, amma ba zai hana kuma idan mun ga abin da aka yi ba daidai ba mu fito mu faɗi shi. A gwamnatin da take gadara da maganar tsari da tabbatar da gaskiya, a ce an samu mutumin da ya rubuta jarabawa na neman zama director su biyu ya fadi ka zo ka dauko shi jarabawan ba kuma ya zo ya samu bagasa ya zauna a kai. Ana son a tabbatar da inganci a wannan aiki ko mutumin da ake zargi a ce ba dan Najeriya ba? Shi wannan mukami yana da sarkakiya. Director General ne na wanda zai kare yancin Najeriya harkar gaba ɗaya embassies din dake duniya. Idan ka dora mutumin da yake da ayar tambaya to fa ka sani komai zai iya faruwa a ƙasa.
Amma duba da shugaba Buhari ƙwararre ne a sha'anin tsaro, kana gode ƙilla ya san abin da ku sani.
To in akwai abin da bamu sani ba sai a fito a faɗa. Idan aka yi garaje aka bari wa'ansu suka zo suka ruɗa gwamnatin Buhari nan kamar yadda muke gani yanzu, gobe ina za su kai mu?
To ko yanzu menene abin yi? Jafar Jafar ya ce akwai mafita.
Ya kamata a ce shugaban ƙasa ya tsayar da wannan abin, ya bi abin da ya dace. An bi mai dokar aikin ta ce abin da kwamitin Baba Ganakin Gibe suka aiwatar suka ce ya kamata a ce wanda ya fi kowa matsayi a hukumar shi aka ɗauko ya ci gaba saboda yanayin aikin hukumar. Ma'aikacin gwamnati yawanci in kana kawo masa mutum bare daga waje balle irin wannan hukuma, bai kamata a ce an saka wanda kowa ya san shi irin ana ta cece kuce akan kasancewarsa ba.
Ko wani martani gwamnatin za ta miyar ga ministan matasa da wasannin Najeriya Barista Solomon Dalon?
Menene tarihi yanzu aka fara irin wannan? Obasanjo ta yi shekara 8 yana mulki a ƙasar nan. Dukka kusosin jami'an tsaro waɗanda suke mulkin Kristan ne wancan lokacin ba a ce gwamnati yamma ba sai yanzu
to amma barista masu wannan korafin suna sun dauki misali cewa ka duba manyan hukumomin tsaro guda biyu a Najeriya hukumar DSS da NIA mutane ba ƴan jihar su
amma wa gani zai kamance tunda an cire bayarbe a mayar da bayarbe kuma yanda Najeriya halin Najeriya take amma shi shugaban kasa wanda yake da iko na ya dube wa zai iya rike mishi wannan wurin
kasan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
To gaida Hassan yanzu kan lokaci yayi da zamu dan zakuda gefe Jummai Ali ta shigo da shirin ta na aka koko daina ce ban sai bango ya tsage
Masu sauraron sai bango ya tsage assalamu alaikum Jummai Ali ke farin jikin gabatar da wannan shirin Yau idan Allah ya yarda ministan albarkatun ruwa injiniya Suleiman Hussein Adamu zai yi da bada amsa ga dukkan tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage
To assalamu alaikum
Wa alaikum salam
To sunana Suleiman Abubakar To, ni dai tambayar da nake so in yi wa mai girman minista a takaice ita ce. To, a takaice dai mai girman minista ya ji dukkanin matsalolin da ake fuskanta game da ruwan sha. Har ma ya ba da misali da cewa akwai karancin irin waɗannan matsaloli a jihar Kano. Idan aka kwatanta da sauran wurare. To, shin anya kuwa hukumomin da abin ya shafa sun san masu samar da ruwa sun san matsalolin da sauran wurare suke fuskanta na halin matsi. Idan sun sani a takaice mai girman minista wa'anne matakai suke dauka domin ganin cewa an magance su
To Malam Suleiman ita ce tambayar ka kawai ko
Ita ce tambaya ta
To minista wace ansa zaka bashi
Ina gani a duk wata hukuma ai ta san abin da tunda take kusa da jama'a ta ai ba ta san abin da yake faruwa kuma kamar yadda yake ana kokari amma wata kila kokarin da yake kai yanda ya kamata ba ya kamata dai a ƙara himma akan a ƙara ba harkar ruwan sha muhimmanci abin da kullum nake kira gwamnati kenan akai haka kuma duk inda na samu dama ina gaya musu tunda alhakin nan dai akan shi yake mu kuma muna a shirye muke mu tallafa musu in mun ga suna kokarin yanda ya kamata mu za mu tallafa musu amma abin da suka baro shi ne ba abin tsari a tsara abu kafin sai a zo a yi kawai abin da ka ba tsari ba a shirya shi ba a yi taswira yadda ya kamata a abubuwa ba ya kamata a canza wannan kuma a daina tunanin cewa ana yin aiki ne kawai don saboda zaɓe ana yin aiki ne don jama'a don al'umma gwamnati ko ka zo ko kan shekara 20 kana mulki wata ran za ka tafi ka bari wani ya zai abin nan to ka yi iya abin da za ka yi wani ya zai dora a kai dade jama'a su amfana ba wai abokai kuma kan hakura kai biya kokarin ka mutane za su gani ai mutane su ne alƙalai da su ka an fito ana biki ana nuna cewa ga abin da ake ba shi ne amfanin gwamnati
to amma mai girma minista muna da wata matsala galibi idan aka fara aiki kamar idan wannan gwamnatin ta zo ta fara aiki idan sabuwar gwamnati ta zo me yawanci abinda ne na lura da shi kenan maimakon a dora ko kuma in akwai gyara a yi a dora akan abinda na baya ya bari kamar maganan kwangila da kake fadi sai a ba dan kwangila aiki bai gama ba idan sabuwar gwamnati ta zo kuma sai a nemi wani a bashi
shi da abin da yake faɗa a kin ga mu a tsarin yanzu ai ana ji abu ni a tsari na yanzu a yanda na samu aiki 116 na shekara biyu nan ba dora wani sabon aiki ba ma ba muhimmanci akan wannan ayyukan da muka tara a ci gaba da su haka kuma gwamnati ya kamata ta yi abin da yake kai kawo wannan saboda kawai ta farkorewa harkin mulki a kasar nan
to ai shi
Allah da ana kan hanyar ta farkin gyarawa
malami na gaba bismillah ko
kana Mustafa Sani
to
a wato shawara minista yake da ita da zai ba ga al'umma kuma za ka ga a da mu a nan jihar Kano kuma muna samun ruwa za ka ga pipe ya fashe amma kowa yayi birthday shi saboda gani ake bai aikin da mutane da su su wannan al'umma ba su iya gyara wannan abubuwan ba kaɗai kenan
to minista ka ji tambayar shi
ban ji ba sosai me yace
wai wace shawara za ka ba al'umma
al'umma ya kamata su san cewa su ma suna fada haƙƙi ba komai ne gwamnati za ta yi musu ba yanzu in kai abin da yawancin ne yake kawo fasa bututun ruwa mutane ne suke zuwa suke abin da ake kira illegal connection baka je ka bi ka'idojin da ya bi ka ja ruwa gidanka ba sai ka je kawai ka kira plumber daga ko ina watakila ba kwararre bane ya zo ya sa maka ruwa ya ja maka ruwa Allah kadai ya san kuma ruwan da yake yoyo a wannan wurin saboda haka mutane kuma idan hukuma kamar yanzu a Kano gidan ruwa yana calawa idan an je an fasa bututun ruwa a Jakala ya za a yi wannan wanda yake huro ruwa daga calawa ya san cewa famfo bututu ya fashe ai sai an je an kai rahoto don ba a kai rahoto ba an gaya musu an ce ga abin da ya faru ya za a yi kuma kai baka ma biya kuɗin ruwan nan ba saboda haka ina za su samu kuɗin kayan aikin da za su zo su canja wannan bututun ruwa saboda haka ya kamata mutane su ma su san cewa suna da haƙƙi a duk abubuwan nan da ake don jin daɗin jama'a ake to amma su san cewa suna da haƙƙi ba kawai su sa hannunsu a jihu ko su shiga harkar su suna jin da gwamnati ta zo ta yi musu
mutum na ƙarshe ya zo ya tambaya ko?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Usman Abbas.
To Malam Usman minista yana janka.
Na'am, mai girma minista muka duba yanzu muna karni na 21. Shin mai girma minista baka ganin lokaci ya yi da za a ce ƴan takarkarinmu sun daina mana campaign da za a samar muku da ruwa, za a samar muku da titi? Ma'ana ina nufin ya kamata a ce gwamnatocinmu
to wai
samu da wasu hanyoyi.
Tambaya kake ko shawara kake ba shi?
Na'am, to tambayar shi ne Hajiya, wani irin hoɓɓasa yanzu a mazaninsa na minista abubuwan da suka saka a gaba waɗanda za su aiwatar ma al'umma domin muna lokaci ya gabato na zaɓe, wani irin programs ne a gabansu na samar da ganin an samar ma al'umma ingantaccen ruwan sha?
Ina ganin fa kafin Malam Rabi'u ya tambaya wanda ya tambaya kafin shi abin da ya tambayi minista kenan kuma minista ya yi bayani baka kusa. Kasan ranar Alhamis muke sa wannan shirin ko? Na sai ba.
Na'am.
Yawa to in ka saurara za ka ji bayanin minista insha Allah.
Na'am, to na gode.
To mu ma mun gode. Minista mun gode da ka samu dama ka zo wannan fili na sai bango ya tsage ka ansa tambayoyin masu sauraron mu. Haka kuma muna godewa Malam Rabi'u Lawal da wakilan sashen Hausa Hassan Maina Kaina da Nasiru Alhikaya da suka taimaka wajen haɗa wannan shirin. A makon gobe idan Allah ya kai mu.
To, Malam Umar, na farko dai mun samu matsala biyu akan rehabilitation board wadda mun yi maganinta, wato doka biyu aka samu. Kowace tana karo da juna akan batun maganar rehabilitation board, amma yanzu shi kwamishinan shari'a da majalisa sun tsaya kan guda ita aka gyara, ita ce wadda za a aiki da ita za kuma a yi rehabilitation board. Sannan bayan an yi rehabilitation board akwai issue na rehabilitation centers inda za a koya mutane sana'a.
Gwamnan jihar Katsina a ɗakin kara kenan Alhaji Aminu Masare. Filin sai bango ya tsage ya gayyato shi a makon gobe. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Kwa gai sheki, yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da ku masu saurare kuka aiko mana.
Sakon farko ya ce assalamu alaikum muryar Amurka da alama dai matsalar karancin man fetur tana neman tafi karfin gwamnatin Najeriya garin cewa har yanzu babu wani bayani mai gamsarwa daga kamfanin mai wato NNPC da fatan Allah ya kawo mana dauki amin. Sako daga Mansur Almugumel. Sai kuma sako na gaba sakon hadin gwiwa ne daga Umar Adamu Katagum da Ibrahim Danbaffa da Hassan mai caji Katagum suka ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka don Allah ku bamu dama mu yi kira ga gwamnanmu na jihar Bauchi, Barista Muhammad Abdullahi Abubakar, akan gyara mana makarantunmu na sakandare a garin Katagum, domin mun ji an yi shiru da wannan batu tsawon lokaci. Sai kuma sako na gaba ya ce assalamu alaikum VOA. Dan Allah, ina kira ga gwamnan jihar Kebbi, Alhaji Atiku Bagudu, da ya taimaka ya gyara mana hanyar mu ta garin Fana da ta wuce mai gwaza ta bulle dukushi, domin wallahi motoci da fasinjoji suna wahala sosai ga wannan hanya. Da fatar Allah ya sa kira na zai kai kunnan gwamna. Sako daga Saliu Isa Fana da Ahmadu Dodo mai gwaza jihar Kebbi. Sako na gaba sakon Shehu Adamu Jauni, yace Allah ya sa tura rundunar sojoji zuwa jihohi shida da ke fama da rikice-rikice kamar na kabilanci, rikicin manoma da makiyaya, da kuma satar mutane tare da neman kuɗin fansa da rundunar sojojin Najeriya ta yi ya zama sillar kawo ƙarshen matsalar baki daya. Sai kuma sako na gaba yace hakika muddin jam'iyyar APC mai mulki bata kawo ƙarshen rigingimin cikin gida da ya dabaibaye jam'iyyar ba, to zai wuya ta kai labari a zabe mai zuwa na 2019. Sako daga Usaini Abba Dambam, unguwar Musan Kuri. Sako na gaba yace salam VOA Hausa. Da fatan gwamnatin jamhuriyar Niger za ta amshi bukatar kawancen adawa mai zaman kansa wajen gaggauta sako mambobinta da ke tsare wajen yan sanda, domin a gudu tare a tsira tare. Sako daga Alhaji Umar Forever da Adam A. Adam Gashwa. Sako na karshe ce salam VOA Hausa. Hakika yunkurin kungiyoyin fararen hula a birnin Abuja Najeriya na taron samar da dabarun jawo hankulan kamfanoni masu zaman kansu domin taimakawa gwamnatocin kasashen Afirka ta Yamma wajen yaki da matsalar sauyin yanayi abu ne mai kyau. Da fatan kamfanonin za su amsa wannan kira. Daga Fatima Garba na Kwalo a Jaura da Fatima Isa mai Kanti Gashuwa.
To masu sauraron mu, karfa a sha'afa, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da takaitattun labaran duniya.
Koriya ta Arewa ta gudanar da wani gagarumin faretin sojoji da tankunanta na yaki ana kwana daya kafin a soma wasannin motsa jiki na Olympics a makwabciyarta Koriya ta Kudu, wacce suke zaman doya da manja. Kafofin gwamnati a Seoul sun ce dubban mutane ne suka halarci shagalin kallon wucewar mayakan da kayan yakin da aka gudanar a dandalin Kim Sung na biyu da ke can Koriya ta Arewa. A halin yanzu kuma mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya tabbatarwa al'ummar kasar ta Koriya ta Kudu cewa Amurka za ta yi aiki da su wajen ci gaba da matsa Koriya ta Arewa lambar ta watsar da shirinta na neman kera makaman kare dangi na nukiliya da masu linzami. Rundunar sojan Amurka ta ce jiragen saman yakin gamayyar kasashen da take wa jagoranci sun hallaka mutane kamar 100, da rundunar ta ce magoya bayan gwamnatin Siriya ne a cikin wani harin da jiragen suka kai kan mayakan ƴan adawa a arewacin kasar. Rundunar gamayyar sojojin da Amurka ke wa jagoranci sun ce sun kai farmakin ramuwar gayya ne akan su mayakan ƴan tawayen da suka kai hari akan mayakan SDF da Amurka ke goyawa baya.
To masu sauraron mu, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Naziru Ahmad Hausawa wanda ya taya ni, da Julie Lethas Gresham wacce ta haɗa mana sautin, da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato Rap, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai can da dare, lokacin da za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan shin ko ana naɗe-naɗe a Najeriya bisa cancanta ko a'a. Mungudi.